demokradiya a yau. Cikin shirin za mu ci gaba da duba kalubale da gwamnatin shugaba Buhari take fuskanta biyo bayan kalaman kakakinsa Malam Garba Shehu cewa ‘yan takarda ba sa yi wa gwamnatin adalci. Mazara, assalamu alaikum da fatan waye gari lafiya. Ranar Litinin 20 ga watan nan jaridar Daily Trust ta Najeriya ta wallafa sanarwar da aka ce kakakin fadar shugaban Najeriya Garba Shehu ne ya ba da ita yana zargin ‘yan takarda waɗanda yake suna sukar gwamnatin shugaba Buhari cewa ba ta taɓuka komi alhali tana gudanar da ayyuka masu yawa da suke taimaka ko za su taimaka a rayuwar talaka. Daga nan lissafta ci gaba da gwamnatin ta samu ta fuskar rage farashin taki, matakai na samar da hasken lantarki daga ƙarfin rana, da kuma uwa uba ƙasa ta fara zama mai dogaro da kai wajen wadata al'ummarta da abinci. To amma masu lura da al'amuran yau da kullum suna zargin cewa wasu matsalolin gwamnatin ce da kanta ta jawo kanta, saboda la'akari da cewa ba ta baiwa ‘yan ƙasa bayanai kan alƙiblarta. Ga misali daga bakin Malama Maureen Kabrun lokacin da suka fito zanga-zanga a Abuja saboda tsadar rayuwa.
Ba wai mun fito mu ce we are anti-government bane ko muna adawa da gwamnati bane, a'a mun fito ne mu nuna rashin jin daɗin mu da policies na gwamnati, because tunda gwamnatin nan ta shiga May 29, 2015, so dai kawai shugaban kasa ya addressin din mu, and that was on that May 29. Duk sauran wani address din da muke ji daga wurin shugaban kasa sai in ya fita, in yayi tafiya waje Turai, in aka interviewing din shi, sai ka ji yana magana akan abubuwan da yake yi back home. Amma in yana Nigeria ba ma jin maganar shi, ministocin shi ma ba ma jin maganar shi. So dai kawai kuma yayi media chat, and this was in December 2015. Tun lokacin nan kana da iyali, in kana gida baka magana da matanka, baka magana da yaranka, baka magana da ƴan uwanka. To ai mu muka fito muka yi zabe, muka dangwala masa lokacin election March 28. Saboda haka muna da kowanne right, in suna yin abin da ba mu ji daɗi ba za mu fito mu faɗa musu.
Kan haka na tambayi Dr. Sa'id Ahmed Duka na Jami'ar Bayero da ke Kano, me yasa gwamnatin shugaba Buhari take da matsala wajen yi wa ƴan ƙasa bayani kan inda ta sa gaba ne?
Da daɗewa mun yi bayanin cewa akwai gyara game da yanda gwamnati take fitar da bayanan halin da take ciki, inda ke da bayanin cewa akwai buƙatar wato talaka ya ko waɗanda ake mulka su zama na suna tafi tare da gwamnati, ma'ana gwamnati tana tafiya tare da su wajen yi musu bayanin halin da take ciki da matakan da take ɗauka, musamman abubuwa da za su shafi rayuwar ɗan adam kai tsaye, irin harkar abinci da harkar abin hawa ma. A yayin da kace za ka taɓa harkar sufuri da harkar abinci, to ka san za ka taɓa harkar mafiya yawan, za ta taɓa rayuwar mafiya yawan ‘yan ƙasa. Don haka kana buƙatar cikakkiyar wayar da kai da ilmantarwa da neman al'umma su jure haƙurin wato wahalar da za ta zo saboda alherin da zai biyo baya, mutane su fahimci haka. Shikenan.
Kana
wannan bayanai sun yi sauki ba ta bayarwa.
Menene damuwar ta yasa ba ta ba da waɗannan bayanan?
Babban abin da za a zata shi ne ba su da ko wadatattun ma'aikata ko ƙwararrun ma'aikata ko duka biyan waɗanda suke da haƙƙin da za su dinga bibiyar halin da gwamnati take ciki a dukkan ɓangarorinta, suna sanar da al'umma da
wannan zargi. Ba yau aka wasu masana daga cikinku sun gaya mana cewa lokacin da shugaba Buhari yake gwamnatin soja wannan matsala tana nan, shi yasa ai
wannan shi ya kawo mu matsala ta biyu, ita ce ta cewar gwamnatin tana da jan ƙafa wajen ɗaukan matakan gyara, wato in ma an musu uzurin cewar suna sauraron koke-koke da kuma haskawa da ake na cewa a gyara wasu abubuwa, to kuma suna da jan ƙafa wajen ɗaukan matakin gyara, wanda kuma watakila ma ba ruwansu ne da duk waɗannan ra'ayyukan da ake ta faɗa. Watakila abin da ya faru kenan a wancan zubin da ya zo a matsayin shugaba na soja, kuma abin da yake faruwa kenan yanzu. To tun da su sun san me suke so su yi, ko ma ne ƴan ƙasa za su ce ba ruwansu, su da sun san aljeri suka nufa don haka shi zaki to wannan kuma nau'i ne na kuskure a shugabanci musamman na demokradiyya.
Wani mataki da gwamnati ta dauka ita ce matakin hana shigo da motoci ta kan iyakokin kasa ma'ana daga kan tudun kasa. Shin akwai bayanai da ƴan kasa suka samu daga gwamnati dangane da wannan mataki kuma kana ganin jama'a sun fahimce ta?
To wannan matakin shi ma wato idan aka duba shi da kyau alfani ne ga kasa da alheri domin ba daidai bane a mai da kasa wato wata bola na cewar duk kasar da ta gama amfani da motar ta ta kawo ta zube duk kuma kasar da ta yi sabbin motoci da take son ina masu kudin suke da ba abin da za su yi da shi su kwasa su yi su shigo da shi kuma musamman maganar biyan harajin nan akwai waɗanda suke kyautata zaton abin da ya haɗa majalisa da shugaban kastam saboda 'yan majalisar nan suna shigowa da motoci gingima-gingima masu tsada waɗanda ba sa so su biya wa haraji shi kuma ya ce sun biya musu haraji shi ya sa suke ta wannan rigimar. To sai mutum ya yi mamakin me ya sa irin waɗannan bayanan ba za a fito a yi su ba kuma in an ji ana yin su a gefe ne sai ba za a fito da su a faɗi matsayar gwamnati a kansu ba wannan dai shi ma zai daga tabbatar maka da cewar akwai ƙarancin bayani ta yadda za a tafi tare da talaka a matakan da gwamnati take ɗauka.
Wani zargi da wannan gwamnati take fuskanta ita ce cewa kamar da ka faɗa a dazu ita ce gwamnati ce da ba ta karɓar shawara. Alama ko ya fito daga wasiƙar da aka tsegunta wa kafafen yaɗa labarai da gwamna wanda yake na hannu wanda shugaban ƙasar ne ya ce masa ya takara gwamna kuma shugaban ƙasar ya fito ya ambaci Nasiru El-Rufai a matsayin mutumin da ya shawo kansa ya ce masa ya sake yin takara. Amma Nasiru El-Rufai ya rubuta takarda cikin watan Nuwamba akwai wacce ya rubuta ta cikin watan Afrilu. Ita ce ta farko ta biyu ita ce wadda aka rubuta ya rubuta cikin watan Nuwamba amma kuma kusan duk abin da ya faɗa baka ganin wani abu me ke damun gwamnatin shugaba Buhari ne
a sarari yake manyan abubuwan da suke damun gwamnatin shugaba Buhari shine na daya a cikin gwamnatin akwai rashin fahimtar juna da rashin haɗin kai ta yadda shugabanni suke gwada kansu da kansu wannan istoci wannan kamar yadda aka gani a maganar tantance shugaban EFCC da kuma hukumar tsaro ta farin kaya haka kuma a sarari yake cewar ina daga cikin abin da yake damun gwamnatin shugaban Buhari cewar wato ma'aikatan da suke riƙe da manyan madafin iko ana musu zargin ko dai yan dagaji ne ko kuma su ne yan takardar da Garba Shehu yake faɗa waɗanda suke so su rusa gwamnati saboda matakan da ake ɗauka ba a tunanin abin ba a tunanin ya za a samar da sauƙi sannan kuma suna cin karo da juna kamar ba a cikin gwamnati ɗaya ake ba.
Akwai masu ganin cewa kamar shugaba Buhari bai da tasiri kan gwamnatinsa ma'ana kowa na yin gaban kansa shi yasa al'amura ba su tafiya yadda suka kamata a fahimtar ku me ke faruwa ne?
Akwai alamun babban abin da watakila yake janyo wannan shine yadda gwamnatin take cike da wato tsofaffin shugabanni na gwamnatin da ta gabata wato tun zuwan shugaba Buhari bai buɗe gwamnatinsa ya janyo waɗanda suka yi imani da aƙidarsa da tafiyarsa ya dasa a mukamin da suka dace ba.
Masu haro da wannan fashin bakin Allah ya kawo mu ƙarshen shirin demokradiyya a yau na makon nan sai kuma mako na gaba da yaddarsa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin Nasiru Adamu Ilikaya da Dr. Said Ahmed Dukawa da kuma Chibahiro Diodone wadda ya daidaita sautin shirin a nan ni sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.